Sannan muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na daren yau Juma'a 24 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023. Idan muka tsunduma cikin shirin namu na yanzu, za a ji yadda shirye-shiryen zaben Najeriya na 2023 yake wakana. Sannan kuma za a ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga al'ummar Najeriya su guji furta kalaman batanci da nuna kiyayya. Baya ga haka, za mu ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari tashar amali a jihar Niger, Najeriya, sannan suka tasa kiyayyar wasu cikin daji. Kazalika, a ci gaba da kawo muku tarihin jihohin Najeriya da nasabar su da zaben 2023. Yau za mu haskaka jihar Zamfara. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da rahotannin namu, sai mun fara da shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan daren. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai yi balaguro zuwa Asiya ta tsakiya da Asiya ta kudu a mako mai zuwa domin tattaunawa ta ƙasa da ƙasa wadda za ta haɗa shi guri ɗaya da takwarorinsa na China da Russia. Ba a jima ba da Blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar China da kuma wani taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai yi tafiya zuwa Kazakhstan da Uzbekistan kafin ya wuce zuwa India domin taron ministocin harkokin wajen kungiyar ƙasashe 20 da suka fi ƙarfin masana'antu a duniya. Ziyarar tana zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara yin tsami tsakanin Amurka da Rasha da kuma tsakanin Amurka da China dangane da yaƙin Ukraine da kuma da'awar China a yankin Indo-Pacific. Jami'an Amurka sun kame baki akan yiwuwar tattaunawar Blinken ta ido da ido da ministan harkokin wajen China King Gang ko kuma sakataren harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a birnin New Delhi. Kasashe kawayen Ukraine a fadin duniya sun baje kolin muhimman abubuwan tarihi tare da shirya sababbin takunkumai a wani taron baje kolin nuna goyon baya na bikin cika shekara ɗaya da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar. A Jamus, wacce ta kawar da tsarin ta na kasuwanci da Rasha tare da tura makamai zuwa Ukraine, shugaba Frank Walter ya ce mamayar tamkar wani koma baya ne akan darussan da aka koya na yaƙe-yaƙen duniya biyu. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya tafi Kiev tare da Prime Minister Ukraine, inda suka shimfiɗa furanni a bangon tunawa da waɗanda suka mutu a tafarkin kare Ukraine. Amurka ta yi bikin zagayewar ranar ne ta hanyar sanar da sababbin takunkumai akan Russia da ƙawayenta da sababbin matakan ƙayyade fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare da kuma haraji, tare da nufin kawo tarnaƙi ga yunkurin Moscow na ƙara shirin yaƙi. Ita ma Burtaniya ta fitar da nata sababbin takunkumai. Koriya ta Arewa ta ce ta harba wasu manyan makamai masu linzami guda hudu a jiya Alhamis. Tana mai ci gaba da jerin harba makamai ba ƙaƙƙautawa a yayin da take caccakar Amurka da ƙawayenta akan ƙara faɗaɗa tankiyar soji. Makaman hudu samfurin Hassel 2 sun yi tafiyar tazarar kilomita 2000 a cikin kimanin sa'o'i 2:50 kafin su fada wani guri da aka auna a cikin teku dab da gabashin gabar tekun Koriya ta Arewa, a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya. Duk da yake Koriya ta Kudu mafi yawanci takan ba da sanarwa a duk lokacin da Koriya ta Arewa ta harba makamai, to amma ba ta yi haka ba a jiya Alhamis, lamarin da ya haifar da ayar tambaya akan ko ta iya gano aikin na harba makamin. Daga bisani a yau Juma'a kuma rundunar sojin Koriya ta Kudu ta sami sabani kan da'awar Koriya ta Arewa dangane da harba makaman ba tare da bayyana ko kaso nawa ne suka yi amannar ba daidai ba ne. To kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin da ke sa ido kan ayyukan take haƙƙin bil'adama ta Myanmar sun yi marhabin da sabon jerin takunkumai da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta ƙaƙabawa gwamnatin kama karya ta ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Yanadar Maung, kakakin wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai takin adalci ga Myanmar, ya faɗa a wata sanarwa da aka aikewa muryar Amurka a jiya Alhamis cewa takunkuman suna da muhimmanci wajen daidaita sahu da waɗanda ƙasashen Amurka da Burtaniya da Kanada suka kakaba na hada-hadar makamai da rundunonin soji da za su iya samarwa da kuma ƙira makamai.
Murtala Faruk Sanyi na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai babin rahotanninmu. Yayin da wasu sassan Najeriya suke fuskantar ƴan ƙalubalen tsaro a ƴan sa'o'i gabanin babban zaben ƙasar, Nasir Adamu El-Hikaya ya yi duba a kan wannan al'amarin kuma ya aiko mana da wannan rahoton.
Voter enthusiasm is high, and so too is our determination to conduct credible elections. Tomorrow is election day.
Asabar din nan take ranar babban zabe a Najeriya, da haka kowa ya fito ya yi zaben sa, inda za a bude rumfunan zabe daga karfe 8:30 na safe a rufe karfe 2:30 na rana. Yanzu shugaban na INEC a taron manema labaru inda yake ko bayan karfe 2:30 duk wanda yake kan layi zai samu kada ƙuri'a sa. Farfisa Yakubu ya kara da cewa hukumar ta samu bayanin janyewar su jami'an wucin gadi ne wa ƙasa hidima daga aikin zaben a yankin Okwige da Orlu a jihar Imo. Amma duk da haka za a gudanar da zaben a yankunan bisa tabbacin da jami'an tsaro suka bayar.
Amma dai kama a jihar Imo akwai matsalar da ta taso a ƙananan hukumomi guda uku, da Orlu, da Osu, da Okigwe. Har samari masu hidima wa ƙasa wajen su 100 sun ce suna gani idan wannan rashin tsaro ya ci gaba su ba za su shiga cikin wannan al'amari ba. Amma dai mun yi magana da su jami'an tsaro da babban shugaban 'yan sandan Najeriya da kuma jami'an tsaro na soji sun tabbatar mana cewa za su tura jami'an tsaro da ya kamata zuwa waɗannan ƙananan hukumomi. So in Allah ya so muna ganda a yi zaɓen a can ba.
Wani muhimmin labari akan zaɓen shi ne ɗage zaɓen majalisar dattawa mazabar Enugu ta gabar don kisan gilla ga ɗan takarar jam'iyyar Labour Chiku Oyibe. Da haka an ba wa jam'iyyar dama ta sake zaɓen fidda gwani, inda za a haɗa zaɓen da na gwamnoni da majalisun jihohi a ranar 11 ga watan gobe.
By this, we deploy 428,000 personnel from these services to police the election on the election day. Beside that,
Rundunar 'yan sanda ta bakin babban sufeto Usman Baba Alkali ta ce ta tura jami'an 'yan sanda 428,000 don kula da zaben. Na haka ake ba wa kowa ƙwarin gwiwa ya fita ya yi zabensa ba tare da shakkar komai ba. Jam'iyyu 18 ne suka tsaye da 'yan takara, amma masu sharhi sun fi mai da hankali ne kan 'yan takara hudu na jam'iyyar APC, PDP, Labour da NNPP. Tuni dai babban birnin Najeriya Abuja ya fara zama shara-shara, da alamu ke nuna mutane da dama sun tafi jihohinsu don kada ƙuri'a. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yayin da hukumar zaben Najeriya INEC ta ba da tabbacin cewa ta kammala dukkanin wani shiri don gudanar da babban zaɓe a ƙasar gobe Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci 'yan Najeriya da ƙauracewa yaɗa kalaman ƙiyayya ko na ɓatanci kafin zaben da kuma bayan zaben. Domin hakan yana haifar da tashin hankali da rarrabuwar kawuna a ƙasar baki ɗaya. Daga Abuja, ga rahoton da wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Majalisar Ɗinkin Duniyar da ta yi gargaɗi kan cewa furta kalaman nuna ƙiyayya ko ɓatanci da kai har-hare da nuna wariya za su iya illa ga nasarar zaben shekarar 2023 a Najeriya. Hakan na zuwa ne ta bakin Ms. Alice Werimu Indiritu, mataimakiyar babban sakatar majalisar Kana, mai ba da shawara ta musamman kan hanyoyin daƙile yawan kisan kiyashi ko gilla da wasu ƙasashe a duniya ke fuskanta, wacce ta kammala ziyararta da ta kawo Najeriya a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben ƙasar a gobe. Tana mai cewa manufar ziyarar da ta kawo kasar shine na daukar matakan da za su hana aukuwar kisan kiyashi a kasashen duniya. Ta kuma kari da cewa hali na siyasar da aka shiga a Najeriya wani yanayi ne da ya nuna ana iya fuskantar hakan saboda abubuwan da suke faruwa. Ta kuma nuna damuwarta kan karuwar fitta kalaman nuna kiyayya da batunci a tsakanin al'umma, musamman a lokacin yakin neman zabe a kasar.
The election season in Nigeria has witnessed a surge in.
Tace a lokutan zabe a Najeriya an samu yawaitar yada kalamai masu tayar da hankali da nuna kiyayya da kuma rabar kan jama'a. An ga karuwar haka ta hanyar amfani da kafofin sadarwa na yanar gizo mabambanta.
Often results in hate crimes. discrimination and violence.
Trinidad Shad kwatar tsaro ta sojojin Najeriya da hadin gwiwar sauran rundunonin tsaro suka kafa wata cibiya da za ta sa ido kan harkan zaben ababban birnin tarayya da sauran jihohi 36 da nufin kai daukin gaggawa idan an samu wani tashin hankali a yayin zabe. Kakakin rundunar sojin kasar General Tokur Gusau ya bayyana cewa hukumomin tsaron sun dau alwashin hukunta duk wanda aka kama da laifin tada tsaune tsaye.
Duk wani tsagira ko dan ta'adda da yake ganin cewa zai amfani da wannan dama domin ya hana ayi zabe cikin lumana to ya kuka da kanshi. Hukumar tsaro ta Najeriya haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro tsaye muke mu tabbatar cewa mun kawo tsaro lokacin da za a yi zabe, kuma ba a samu wani wanda ya kawo karan tsaye ga wannan shiri da gwamnati ta yi na zabe ba.
Kazalika, wasu daga cikin kungiyoyi da hukumar zabe ta ƙasa INEC ta tantance don aikin sa ido kan ayyukan zaben sun bayyana aniyansu na aiki tare da fitattun kafafen yaɗa labarai don yaƙi da labaran ƙarya da wasu marasa kishin ƙasa ke yaɗawa ta kafafen sada zumunta a yanar gizo. Kamar yadda Mukhtar na kungiyar Connected Development ya yi ƙari da cewa,
na farko wannan ishin fake news abinda muke kokari mu yi shine muna da kaman haɗin gwiwa da Meta das Facebook na tantance duk wani abun da ya zo mana. Muna da wannan na'urorin da za mu tantance duk abun da ya zo mana wanda ba mu yadda da shi ba, in kuma muna so mu ƙara gaba mu nema a tantance mana mai kyau, muna da yanda za mu yi mu tura so that in mun zo bara mu yi faɗa wa mutane abun da ba shi ba.
An kuma buƙaci kafafen yaɗa labarai da su ci gaba da aikin wayar da kan jama'a tare da ilmantar da 'yan ƙasar kan duk wani yanayi na tsaro da fallasa labaran ƙarya ta hanyar amfani da sahihan bayanai. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Al'ummar Najeriya a yanzu ta ɗau harrama domin kaɗa ƙuri'unsu domin gobe bayan da masu ruwa da tsaki suka shaida cewa sun kammala shirin gudanar da zaben. Wasu a jihar Neja sun tashi ne da farmakin 'yan bindiga wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu. Daga Minna ga rahoton da Nasiru Batsari ya aiko mana.
A yayin da ake jajibirin babban zaben Najeriya, wasu 'yan bindiga sun kai wani hari da ya halaka kimanin mutane biyu a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Wannan hari dai da 'yan bindigar suka kai a garin tashar Amale ta yankin karamar hukumar Rafi ya tarwatsa jama'a daga sallar juma'a, sannan sun kona wata mota kirar kanta tare da yin awan gaba da wasu mutanen da dama da suka hada maza da mata da kuma yara ƙanana. Da kawowa lokacin hada wannan rahoto ba a tantance yawansu ba. Ga dai abinda wasu daga cikin mazauna yankin ke cewa, bayan da suka tsallake rijiya da baya kuma muka yi karo da su akan hanya.
Saboda mutanen sun zo da bindigogi da mashina suna kwashe mutane kuma suna kashe mutane, haka kowa daga kan shi cikin wani halin
mutane gurin
sun kashe mutane wurin sun kona mota kuma.
Yanzu ina mutanen da aka ce sun kwashe daga cikin ita wannan babban mota?
To suna hannunsu yanzu.
Kasa ko mutum nawa ne?
Ban san ko mutum nawa ne ba. Akwai mata da yara sosai cikin motar.
To ni gashi wannan abu ya faru ana batun zabe gobe. Ina ya magana zabe kuke?
To mu kan maganan daji zabe ba zabe maganan inda daji ne.
Sun kone mota, sun kuma dauki mutanen da motar ta zo da su. Dama gudun hijira suke za su shigo gari. Suka kama mutane kuma suka kone mota kanta. Sun kone ta. Kuma yanzu muke jin labari da yake ba ga matantance ba. Daji bai shigo yanzu. Mun ji an ce sun kakkashe mutane. Ba mu san iyaka abin da suka yi ba.
To yanzu me za ku ce ku game da wannan abu, gashi jajibirin zabe kuma da an dan kwana biyu ba a ji?
To jajibirin zabe kan mu kan yanzu ba mu da na cewa, saboda su mai yanda ya gamata su duba kuma ba su duba ba.
Farai ne su kashe ni ma. Sun na mun bindiga wallahi suka kada ni suka yi ta bugu.
Nan ga kai kenan. Wannan jini na gemun ka hadu bugu ne?
Bugu ne wallahi suka mai yanzu.
To yanzu sun anshi wani abu naka?
Eh, sun anshi kudin.
To kawowa lokacin hada wannan rahoto dai. Kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun bai dauki waya ba. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma ta ce babu tabbacin yawan adadin waɗanda aka kashe da ma waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
akwai 'yan ta'adda sun fito amma a kowane lokaci jama'an tsaro suna nan jaran ba su je ko ina ba kuma za su dauki matakan da ya kamata a wannan kada ta makowa da hankali.
Wanda muka zanta da su daga yankin nan sun nuna ma dan samu asarar rai ko kuna da wannan labari?
Wannan kuma ban da wannan bayani.
A wata hira da murya Amurka a ranar Juma'a nan kwamishinan hukumar zabe ta Najeriya mai kula da jihar Niger Alhaji Ahmad Yusha'u Gariki ya ce suna iya kokarinsu wajen baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin ganin an samu nasara aikin zaben. Kawowa wannan lokaci dai hukumar zaben ta ce ta kammala kai kayan aiki a ilahirin kananan hukumomi 25 da ke fadin jihar Niger a ciki har da guda 3-4 da ke fama da matsalar rashin tsaron. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A kai shi da Nasiru. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan jihar Zamfara a gare ka Malam Sani Shu'aibu Malumfashi.
Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka.
Jihar Zamfara an kirkiro ta ne a ranar 1 ga watan Oktoba 1996 kana sanata Ahmed Sani Yariman Bakura na jam'iyyar APP shi ne gwamnan farar hula na farko da ya mulki jihar tsawon shekaru 8 kai tsaye. Mataimakinsa Muhammad Aliyu Shinkafi ya gaje shi amma ya canza shekarar ta 2010 ya zuwa jam'iyyar PDP. Abdulaziz Yare kuma na jam'iyyar APC shi ne ya gaji Shinkafi inda ya mulki jihar tsawon shekaru 8 kai tsaye. Bayan shi ne PDP ta sake amsar ragaman mulki a jihar inda gwamna Bello Matawalan Maradan da ke kan karagar mulki yanzu ya canza shekara zuwa APC a tsakiyar shekarar da ta gabata inda yake cika shekara na 4 kenan yanzu a karagar mulki. Manyan jam'iyyun jihar guda biyu APC da PDP sun yi fama da irin nasu matsalolin a wannan tafiya. To amma APC ta warware nata na cikin gida Salim Allen sai dai kuma PDP sai da aka kai ruwa rana kotun koli da warware takaddama a 'yan makonnin da suka shuɗe inda ta tabbatarwa da Dr. Dauda Lawal a matsayin ɗan takarar PDP. Dr. Bello Matawalan Maradan shi ne ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki yayin da Dr. Dauda Lawal shi ne ɗan takarar PDP a zaben da za a yi nan da wasu makonni masu zuwa. Harkar noma da kasuwanci shi ne babban sana'ar Zamfarawa. Hasali ma shi ne asalin taken jihar Zamfara, wato noma babban alfaharinmu. Shin ko me ke matsalolin da ke addabar Zamfarawa?
Sunana Salisu Umar, Wina Communication Gusum, shi mutumin jihar Zamfara. Abubuwan da ka ci mai towa ƙwarya da suna da yawa. Abu na farko matsalar rashin tsaro da muka fama da ita nan cikin gida jihar Zamfara. Gaskiya rashin tsaron ga ya taɓa mana harkar kasuwa sosai, musamman ma da wanga canjin. Yanzu ka ganin shago ka isko ne, amma za ka ce magana ne ka sa kusan minti 10 babu wanda ya shigo. Sabanin in ka zo nan sai wani abu, za ka ce ma mutum ya kai 10, wani kuma sai ya bi layi. To muna fatar dai Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshe wannan al'amari.
Sunana Komalai Sanusi Ukiya. Muna cikin matsalar tsaro da kwana biyu an dan samu sauki, to amma duk da haka dai gaskiya akwai sauran matsalar tsaro din. Sannan mutane suna fuskantar matsala ta rashin wadata waɗannan sabbin kuɗin. Babban buri na shine Allah ya kawo mana zama lafiya mai ɗorewa.
A karan farko mace ɗaya tilo ta fito takarar shiga majalisar dokokin Zamfara, Hajiya Shafa'atu Labo. Me ke dalilin shigarta takara?
Saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai, tsaya su taka rawa 100% su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi da an ci sai a samu a ƙasar haka nan. Tunda har za mu iya ɗauka mu taka rawa ga wani, mu ma ya kamata mu taka mu kanmu.
Harkar siyasa sai da kuɗi,
Shin kin fuskanci wannan kalubale din?
Gaskiya kam, har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba. Nace duk da mun fara, kamar yadda nake maka komai zamani ne ga da sai an ba mutum kuɗi yayi jam'iyya ko kuma yayi mutum. Amma a yanzu kuma an dan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ka ba su wasu dai abinda suka so almuhim canji. Kowa ya san ba mu da kuɗi amma dai gwargwado muna da jama'a.
To a kike ganin tafiyar?
To tafiya alhamdulillahi. Tunda kana mutum yana da magoya baya alhamdulillahi. Ko ba eh to wasu gaskiya. Wasu kan ba su su damai aini mai wayar da kan al'umma ce musamman mata. Ina da NGOs ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yin ta ba, talaka ma da aka zuwa ana bi da ƙwari'a shi ya kamata shi ma ya hito ya san ciwon kanshi ba sai an ba shi kuɗi. Waɗannan kuɗin da ake ba su shi ke sa a yi yadda ake so da su ba, don ba su da baki an riga an sanya su.
Ba san maceto ba sai ni ya ta kare. Sani Sha'ibu Malumfashi, muryar Amurka daga Zamfaran, Najeriya.
Da na malumfashi. To kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan sakon.
Alamar tarawa 1-202-205-2655.
Alamar tarawa 1-202-205-2655.
Alamar tarawa 1-202-205-2655.
Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na muryar Amurka zai bude muku ku masu sauraron mu a ranar zaben Najeriya, don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke.
Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa daya da za mu gabatar muku a ranakun Asabar da Lahadi da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 3 agogon Ghana.
Don haka a tuna da lambar alamar tarawa 1-205-2655.
Kar ku manta da lambar alamar tarawa 1-202-205-2655.
Lambar dai ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
Sai mun ji daga wurin ku.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Madalla, yanzu kuma sai sharhin wasanni wanda Muhammad Awal Garba ya shirya kuma zai gabatar.
Wasanni a takaice.
Gaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ya ba wa tsohon mukamman gidan ƙasar jamhuriyar Kamaru na ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasara Antoine Bell matsayi na mai kula da filayen wasanni na ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda gwamnatin ƙasar ta gina irin na zamani. Shi dai Antoine Bell ɗin ya nuna matuƙar godiyarsa an da yake cewa na ɗauki wannan aiki ne da shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru bani, kuma zan yi ƙoƙarin tagaya daga cewar na cimma burbi wajen tafiyar da wannan haƙƙi da ya lataya a wuyana, sannan kuma ba za mu bar waɗannan filayen ƙwallon ƙafan su lalace ba domin gwamnati ta zuba maƙudan kuɗaɗe. Tsohon ɗan ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma mai bibiyan harkokin ƙwallon ƙafan ƙasar Alhaji Ayubu Inuwa na yi masa tambaya kan wannan inda aka yi wa Antoine Bell ɗin ga abin da ya ce.
Imala Awul zan ce ma mai ƙasa ya yi aiki da makararrabansa kuma ya yi aiki da hankali. Ka san shi Antoine Bell dama tsohon ɗan wasa ne, kuma mai ƙasa ya duba ya gani yana son Chan Embol, yana son Bell, na son Embol su ci gaba a Kamaru. Ya buga ya tafi ma ya nemi tafiyar da ƙungiyar ƙwallon bol a nan Kamaru so biyu bai samu ƙuri'a bai shige ba. Kuma mai ƙasa na da duk wannan labarin. Mai ƙasa kuma yana da labarin cewa so uku Bell na tafiya kofin duniya kamar gola. waɗannan yana da duk waɗannan labarin kuma ya ji kofin Afrika sau biyu da kuma sunan da yi a ƙasan Tura don waɗannan duk abubuwan tafiyar da filayen ball daidai ne.
Haka zalika ƙasar Portugal ta ɓangaren mata sun lakaɗawa ƙasar jamhuriyar kamar ta ɓangaren mata duka a yayin da suke buga kwata final na gasar cin kofin duniya na mata. Ƙasar Portugal dai ta zara kwallaye guda biyu ne a ragar ƙasar jamhuriyar Kamaru, ala ita kuma ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta jefa kwallo guda ɗaya a ragar ƙasar ta Portugal. An tashi wasan Kamaru na da ci ɗaya, ƙasar Portugal din tana da ci biyu. Alhaji Habibu Inuwan ya sake yi mana bayani akan wannan dukan da ƙasar jamhuriyar Kamaru ta sha ga abin da ya sake faɗa mini.
Wannan bayanin da zan baka da ƙarfi da ƙarfi, ita Portugal tun da take game da ƴan ball mata yancin nan ba su taɓa tafiya kofin duniya ba ko so ɗaya. Na farko ne yanzu nan da sun da ki Kamaru da sun je da sun isa kofin duniyan nan. To shi sa ka ga aka kulla aka so su iso wannan wajen don kaga ball nan kai ma kaga daga somin wasa Hajara Joya aka bata Captain John, daga somin wasa aka bata Captain John, wato an shirya ne da cewa waɗannan a bar su su ma su je su jaraba su shige. To ita Kamaru ita ba na farko bane na tafiya kofin duniya game da na matan, so biyu tana tafiya kofin duniya. Ita kuma Portugal bata taɓa tafiya ba, ai dole kai ma ka san to tura wannan dole a tura su su ma su je su dana su tafi da tura wani garin Afrika.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kama.
An gaida Muhammad Awal. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai yi balaguro zuwa Asia ta tsakiya da kuma Asia ta kudu a mako mai zuwa domin tattaunawa ta ƙasa da ƙasa wadda za ta hada shi guri ɗaya da takwarorinsa na China da Russia. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai yi tafiya ne zuwa Kazakhstan da Uzbekistan kafin ya wuce zuwa India domin taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashe 20 da suka fi ƙarfin masana'antu a duniya. Ƙasashe ƙawayen Ukraine a faɗin duniya sun baje kolin muhimman abubuwan tarihi tare da shirya sababbin takunkumai a wani taron baje kolin nuna goyon baya na bikin cika shekara ɗaya da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar a Jamus, wacce ta kawar da tsarinta na kasuwanci da Rasha tare da maye shida tura makamai zuwa Ukraine. Shugaba Frank Walter ya ce mamayar tamkar wani koma baya ne akan darasin da aka koya na yaƙe-yaƙen duniya biyu. Koriya ta Arewa ta ce ta harba wasu manyan makamai masu linzami guda hudu a jiya Alhamis, tana mai ci gaba da jerin harba makamai ba ƙaƙƙautawa a yayin da take cakar Amurka da ƙawayenta akan ƙara faɗaɗa tankiyar soji. Makaman hudu samfurin Hassel 2 sun yi tafiyar tazarar kilomita 2000 a cikin kimanin sa'o'i 2:50 kafin su faɗa a wani guri da aka auna a cikin teku dab da gabashin gabar tekun Koriya ta Arewa, a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya. Ƙungiyoyin da ke sa ido kan ayyukan take hakkin bil'adama na Myanmar sun yi marhabin da sabon jerin takunkumai da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta kakabawa gwamnatin kama karya ta ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Yanada Maung, kakakin wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama mai taken adalci ga Myanmar, ya faɗa a wata sanarwa da aka aike wa muryar Amurka a jiya Alhamis cewa takunkuman suna da muhimmanci wajen daidaita sahu da waɗanda ƙasashen Amurka da Burtaniya da Kanada suka kakaba na hada-hadar makamai da rundunonin soji da za su iya samarwa da kuma ƙera makamai. Amurka ta mayar da wasu 'yan uwa biyu zuwa ƙasarsu ta Pakistan bayan tsare su na kusan shekaru 20 ba tare da tuhumarsu ba a gidan yarin Guantanamo Bay da ake cece-kuce a kansa. Hukumomin Pakistan ne suka kama Abdul Rabbani mai shekaru 55 da Muhammad Rabbani mai shekaru 53 a cikin garinsu na Karachi a shekara ta 2002 kafin a maida su karkashin kulawar Amurka bisa zargin aiki da gidajen buyar ƴan kungiyar Al-Qaeda.
Masauraro, da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na daren yau. Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu, a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Daji Balawi, da engineer mu Patrick Deya, ni Aisha Mu'azu, ke muku fatan mu kwana lafiya. Ma'assalama.